你好，啥分接近开阿富汗人口？湖南的哈萨阿布巴卡格巴塞德，阿姆克塞尼纳的湖南哈萨穆罕默德阿哈麦德马什尔库库马哈萨阿卜杜瓦希。
看了本书的台湾男马粉，让我那马扎。Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nemo mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Wanda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abin da ya dauki hankalin shirin kuma a yau shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Niger ta yi kaurin suna akai a jerin kasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace-sacen kananan yara da yake ba a jima da kammala azumi ba. Shirin na yau ya karbi bakuncin kwararren likita wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil adama. Kada ku nisanci tashe domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takwan da batun yi wa ƴaƴa mata aure da wuri a jamhuriyar Niger, wata matsala da ta dauki hankalin kasashen duniya sabili da illata ga rayuwar ƴan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da murya Amurka, Madam Coco Fatima, shugabar hadakar kungiyoyin mata, ta yi karin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da kungiyoyin mata ke yi na shawo kanta.
Mun kungiyoyin mata, koko da nake yi bakan wannan al'amari na kare haƙin yarinya ƙarama a bakan fannin arme, ba hana bane nake yi kai aure, kuma ba hana bane nake yi amma yarinya aure. Ina son in tsaya da al'umma ta musulmi a duka da ke tuma musa ta kafa Niger da fuskan yanayin da ke faruwa. Wace yau tukuna mu abin da muke yi horar da muke tukuna, sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abin da muke cewa sensibilization. Ni ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya ƙarama. Yarinya a da wa da ya gai an mata almi sai a yi abin da muke cewa kani, sai yarinya da aka yi ta diyama ce, sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza. Ka gani ko, kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin almi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta yi gani ne. Za ta je gidan su da kai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai, sa'annan a kai ta gidan miji. Amma yanzu a wannan lokacin sai mutane suksa cece ku ce ta kunta ku cikin harka, kenan a shekara 11-12 sai a mayar da arme. Da tashi dakin tako yaran yanzu sai riga sun yi balaga da gaugawa, ban san ba abincin da suke ci bin tabarakallah. Sun kaga yarinya a shekara 10, tabarakallah masha Allah ta kai gare ni, ni ne shekara 50 da wani abu. Ka gani ko, kenan ta riga ita ta koshi, kenan da aka gidan miji wuce ta dauka, cikin nan ta dauka ba ta iya ida shi sai cikin wahala. Ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda, ba ta iya aiho da wannan ɗa, kan ta aiho da shi ta wahala. Mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana nakur cikin ɗaki, babu abin da ke samu kuma ka aiho lahiya, babu hushi, babu wani abu. Amma yanzu ba ga zamanin ganin yanzu di yan ne ta aiho kaji an ci amma ta sai zai wannan ke kai mu ga illa yoyin hitsari. Yau masha Allah ba ga wata iya mata a kasan Niger ke wahala buskan yoyin hitsari, ka di ba ga wata iya mata ke wahala buskan sezarin da ake ma mata. Fasa wannan sai zare daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace. Kin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga iya uku, an tsaya da ta fasa sai zare ta wuce uku ko hudu ko shi ba kare miki. Da da muka aihu masha Allah ni sai mun aihuwa shida. Yalla daga bana sun yi 7, 8, 9, 10 uwayen mu, to yanzu shi bandiya kaga an yi wannan ayaye. Babu mu abin da muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana almi bane ba. Almi lalle yana da muhimmanci, dole a yi shi, amma a yi shi cikin hanyoyi, a yi shi cikin ka'ida, a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya ji daɗi ya wadatar. Ba a yi almi ba kuma a kuma ana oyo ne oyo kaina yanzu tarbiyyar iya san mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji ya kai shekara nawa bai kula ba yanzu zamani ya bata kuni wannan talabijin da muke gani wannan resources da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan shudaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da iya mata da iya maza yake kawo mana matsaloli ban mu iya rukun su da ya kamata mu rike su kuma mu kanka mu uwaye muna da laifi menene laifin mu mun riga mun sawartar da mu ga zamani mun sawartar da iyan mu ga zamani saki duk abin kaga iya mata za ta yi ke uwa sai ki sai zamani ya kawo shi kina bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da muka dauko ya kamata mu horar da iyan buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya kai makaranta ba
za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya, inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. Waɗansu lokutan ma mata ke sace su, su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar, ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta dunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative, ta yi tsokaci a kan wannan batu.
Al'amarin satar yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayenshi ka sace shi ba da saninsu ba. Ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san wataƙila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dare ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar ƴaƴa muna sake su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba ƙaramin sakaci bane ba za ka shiga ni daga Kano nake haifaffe ya fage ce ni zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴan mu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya dauki ransu ƴan uwansu sun kisa sa ido a kansu da ƴaƴan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga Kwara ne daga Niger ne daga ina ne duk an zo an zubar ma da su kara zubai a Kano ka shiga angwani ka ga ƴaƴa wallahi ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da ƴaƴa shida wallahi wallahi laifin mu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa ƴaƴan mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya samu ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai waɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safa kaman yadda tsarin mu yake a arewa da safa zaka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safa yana dawowa yazo yunwa ta koro shi ya cire uniform din sai ya ci abinci ya shirya tafi islamiya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana bada ilimi babu shi a baki yake ba a zuciyarki ba in kaga da ya sami ilimi a Najeriya zai iyayen sa suna da hali idan ko ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararamba kamar yadda ƴaƴan mu suke gararamba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan me dalilin ka dauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a da rai ka raba shi da iyayen sa ka je ka kai shi wani guri al'adar sa daban addinin sa daban ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniyan nan an san in an yi wannan abu ba daidai akai ba
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma a fannin kiwon lafiya kuma wannan makon mun karbi bakuncin Hawwa Abdullahi Danbata ƙwararren likita a Najeriya wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama ganin cewa mata da dama sun yi adabo da azumi sai baɗi sabili da rashin sanin amfanin shi
abin da ake nufi da azumi ba wani abu bane illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harkar abin da ya shafi lafiya muhimmancin yin azumi ga lafiyar ɗan adam suna da yawa amma ga lallai daga cikin benefits ɗin shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum so kanga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su cancer kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu
to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan da ke cikin jinin ɗan adam
hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan suga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki don ya bada energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama cewa an yi decreasing din insulin resistance din so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yanda jiki zai zama sensitive to insulin din wannan kuma zai ba wa dama da yanda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum su wannan yayi controlling din kusan diabetes kenan kamar masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes din su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama cewa mutum ya ci abinci kuma ya dauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya ci da ya narke glucose din da ke jiki da shine jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yi na wannan fast so shi ma kun ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse sai a da glucose sai amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa, shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism, ma'ana yanda jiki yake sarrafa kanshi, yake tsatsa abubuwa yanda yake na jikin. To nan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyuka a jikin dan adam. To idan mutum yana azumi ana samun regulation, ana samun control, ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose da aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi.
To masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya.
Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama, kamar alal misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse. Ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari. To ainihin wannan narkewar kitse din, in kitsen ya narke aka amfani da shi, yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum. Akwai cholesterol, akwai triglycerides, duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse, to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum. Kuma ta samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya. Mafi yawan ciwuka na zuciya yakan munzune idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin ɗan adam, wanda kitsen shi abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata, sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jini ta kai shi zuwa jiki, kuma da sannan blood vessels da suke bawa ita akan ta zuciyar jininta. To wannan yana kawo cewa idan ya yi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi, sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi. Sai wannan sai ya haddasa hawan jini, kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya. To idan mutum yana azumi, kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen, zai narkar da shi, zai rage yawan cholesterol, zai rage yawan triglycerides. Wannan ba karamin amfani yake ma zuciya ba, wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din. Mutum ga zuciya ta samu lafiya, sannan kuma yana rage hawan jini shi ma. To duk waɗannan abubuwan sun ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya, ta yi aikin ta yanda ya kamata.
To madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Mashal, 'yar siyasa, 'yar gwagwarmaya, marubuciya, uwa, kaka, uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Wace ce Hajiya Hafsat?
Hausa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko? Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. To an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid. Sunan miji na ke nan, da ya tashi shi shigan mun da littafi na su aljannar duniya wajen gasa. To kin san kuma maza a cikin gasar su shi da ya je sai ya sa sunan sa kawai. Sannan aka samu sunan.
Amma ya yi kokari tun da dai shi ya je shigar miki da littafin.
Ai, ba shi da wannan matsala shi. Shi ya je kai littafin, amma mai hukun ya sa sunan babana sai ya sa sunan shi. Ko yanzu sunan shi ne ya shahara ba na babana ba.
Allah sarki. Wace shekara ke nan?
To, na shiga competition ɗin da ya sabunci to. Na zo a na biyu, Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi ya zo na ɗaya a wannan gasar. Amma littattafan sun fito a 72, kuma daga baya ɗin suka yi gobara sai aka sake da printing 1980.
To me ya baki sha'awar fara rubuta littafi?
To ai na taso na tara ana yi ne a gidan mu. Kakana na rubutu ko da yake da shi da babana, ko da yake sun kin san rubutun su na addini ne. Ba da hira ba ne. So na taso na tara ana rubutu a gidan mu. Kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su da masu ina primary five na rubuta shi saboda wata senior sister ɗina da ya zama gurinta ita ta yi min aure, ta samu ɗan tangarɗa wajen aure saboda ta kawo sun san kowa yana da ƙabilanci, ta kawo Balarabe Libya maimakon Bafulatu ne ɗan uwanta, sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su, da mijin da ya sa na rubuta littafin kenan. Amma canza shi da aka shiga competition da wannan Nuclear Publishing Company. Shi ne sai na canza labarin da gyara gishiri da ƙara gishiri a ciki da na shiga gasar tare da shi.
A ce kin fara rubuta littafin shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya, arewacin Najeriyar ma a Kano, inda yawanci galibi za ki ga a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro. Ya aka yi
hatu aikin sani aikin sani ya danganta da gidan da ka fito. Mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na Muhammadiyya da na Boko. Babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yadda ya sa ‘ya’yansa maza. Kuma ya yi encouraging ɗin mu duka mai karatu, ni kaɗai shi ma ba ni da degree a gidanmu. Amma duk sauran ƙannai na daga mai PhD sai mai master sai ina da professor biyu a gidanmu mata. To kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan ɗin ba. Kuma yawanci duk wanda ya yi karatun addinin Musulunci ai ba zai so ya hana nashi ya yi karatu na boko ba. Tunda kowanne da irin amfaninsa da yake fitowa. Ba wai lalle lalle idan ka yi boko za ka zama lalacewa wani abu ba. Wannan duka a da ne ba a lokacin mu ba ne. Mu gaskiya gidanmu ba ba mu bai bambance mu ba.
To gaskiya.
Ira ba mu ba ya ba mu iko in karatu kamar sauran maza ‘ya’yansa maza.
To Hajji Hafsa, wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki. Muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana.
To gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano. Na soma karatu a Shahuci Primary School. Za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu, amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji daya. Duk mun yi wannan na yi wannan a Shahuci Primary School. Daga baya sai aka kai babana Kaduna. Da aka kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna, wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna. To daga nan na yi zan shiga aji uku sai aka yi wa babana kuma transfer aka kai shi Zaria. Sai na shiga Nurul Huda wata Islamic makaranta ce. To ina nan na shiga class 4 a Nurul Huda sai kuma aka sace mai da babana Kano. Sai na shiga abin provincial girls school a lokacin student provincial girls school. Ba nan ne ina cikin nan ne har suka buɗe aka mai da ita shekara girls secondary school. To a nan ne karatu na. Sannan na ɗan taɓa karatu da abin nan British abin nan Bennett Correspondence College. Na yi karatu briefly duk da daji ban gama course ɗin da na ɗauka ba. To sai karatun Muhammadiyya kuma gaskiya a gida ne don gidanmu kakanmu na aji almajirai daga all over the world. Kuma gidanmu ma babanmu na karatu so duk islamiyya ta a gida ne karkashin babana da uwata. To bayan nan na yi aure. To shi ma wanda na aura ɗin da yake ta hanyar ita zai wannan yayata wata ce shi Balarabin Yaman ne. Yana zuwa gidan ganin yin so magani na ina abin da sai yake cewa yaya ta waye ba ce ce wannan sai ta ce kanwar ta ce sai ce to shi kenan matata ce. Daga lokacin da ina zo sai dinga kira na matata da haka sai na dinga guduma. Ina ji ya zo sai in gudu wai. To haka dai har Allah ya yi aka yi auren. To shi ne this history ɗina.
A lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa?
Lokacin da ni na aure? Shekara 14. Ina da 14 years ne aure dukkan shekarun shi da ne na yi shi a gidan miji na yi.
To bayan kin yi aure ba ki samu wata matsala ko tangarɗa don wajen ci gaba da karatunki ba?
No wallahi a bani encouragement yadda nake so da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama. Kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki lose interest kawai tunda kina karance kuma ina rubuce kin daga lokacin ma. Don ina da littattafai yanzu ba 30 waɗanda na riga na gama da ban guda ba. Wanda ko ban na fara ban ƙara sabu ma ba su da iyaka. To kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne. A time da aka yi rice sakin ciki kin ga na yi rubin interest in je in zauna a aji in karatu. Sai kin yi cikin a gida.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu dora akan wannan hirar da Hajiya Hafsat Mashal. Yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu. Kada ku bari a ba ku labari. Kuna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyar Hawwa Umar a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. Amma da jin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.